أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول قديانة جنا مرسا إياكا ستبتم الله سبحانه وتعالى والنبي ساقدر وسا ليردس لأمن تي وسا يقدر هدور وأولا مسلا تي ميتاي البركة تي كبا الدورة رمكي كبا تروى ودى أهالي يمكن سيين أنا كلا وانا الدورة أتكين تشمتا sunnati sunnata wa insha Allah sama Facebook direct mutun zai kallo eh ana open to guys eh apa dinana Isa Abubakar Shu'aib sama Facebook da karuta wannan za ka kalli karatun kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu bayan karanta littafin Lamia ta Ibn Taymiyyah ne ku za mu kuce kai tsaye cikin littafin ta'limul muta'allimi tariqat ta'allum ta'limul muta'allimi tariqat ta'allum koyar da mai karatu hanyar karatu shine ma'anar littafin karantar da wanda yake karatu hanyar karatu wanda واللفع الإمام برهان الإسلام الزوجي عليه رحمة الله تعالى يا رب تا حيث أيضا مشيت في الكتاب دورات تي وقت تي ما ليتي بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم قوديا تتبت لأبنجي ويبود قوديا سن تبت لأبنجي wanda ya fifita iyan annabi adam bil ilmi da ilmi wal amali da kuma aiki ubangiji ya fifita iyan annabi adam da ilmi da kuma aiki ala jami'il alam akan dukkanin halittai duk cikin halittu baki daya babu halitta da take bau take ilmi take karatu kuma take aiki sai mutum والصلاة والسلام على محمد يتثير دامت الله ستبتعك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم شنقبا نلارباوا دكما وندسكي العجم وندباما لارباوا إذا أكت العرب سنة ونسكة تقيت أكن جزير العربية أود ذلك اللي خريطة عالمية ذلك الجزيرة العربية سوية عرب بابنا رموت عن يبن العرب العرب سوية رسكي تكين جزيرة العربية العجم كما دكوان بابا لا ربي با إن يابي مدارا بري إن دي بابا لا ربي بني توشينا سنش العجم نافات ما بأنت دكوان بابا لا ربي با إن يابي مدارا بري sunan shi al-ajam duk wanda ba larabci yake yi ba sunan al-ajam ne wa ala alihi wa ashabihi aka tsira da yin su tabbata kan iyalinsa alihi iyalinsa matansa da kuma family kinsa wa ashabihi da kuma sahabbansa suka rayu tare da shi yana bi il ulumi wal hikam mabuga ilimi da kuma hikima al-ilm العلوم والعلم صحابان النبي بشريا ده suka sani ba sun karanci ababi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da su shari'a ya karantar da su likitanci abubuwa da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su to ya nabi mabuga ta al-ulum na ilmuka wal hikam da kuma hikima al hikam jamu hikmatu al ulum jamu ilm ilmu dai ne diyawa sai a ce al-ulum al-hikmatu guda daya diyawa kuma sai a ce mi al-hikam ina fata mun fahimta wannan jam'u takfir ne dukkanin su baki daya malai ce wa ba'd bayan haka bayan yayi wannan mukaddima sai yace falamma ra'aytu a lokacin da naga kaseeran min al-qullabi diyawa daga cikin daliban ilimi fi zamanina a lokacin yajiduna ilal ilmi suna kokari suna kwaso suna dagewa abun neman ilimi amma wala yasiduna ba sa kai da cin ba sa kai da samun wannan ilimi malati na lura a zamanin mu dalibai diyawa suna kokari suna himmantuwa wajen karatu amma kuma ba su kai da samun wannan karatun wa mimma nafi'i kuma ba sa kai da cin amfanin karatun ba sa samun manafi' jam'u matan jam'u manfa'a manfa'a dai ce fa'ida kenan fa'ida kenan sai a ce manafi' jam'u to ba sa kai da samun fa'idodi ko kuma amfanin ilimi wa thamaratihi da kuma roman karatun ba su samu fa'ida ko kuma babu roman karatun ومن مناقبه وثمراته يحرمون دغا فائدودن كراتون دكما دندنن كراتون ان حرمتا موسو معنا بسو سارون با لما انه اخطؤوا طرائقه دليل ما لتي سبو ده سون كاوچيوا حيويين كراتون طرائق جمع طريقه طريقه هانيا ديوا سي اچي مي طرائق كلا فاتمو فانتا to malace li annahum lima annahum akhta'u tara'iqahu saboda sun kauce mahayoyin shi karatun wa taraku shara'iqahu suka bar kuma sharuddin karatun layin da aka zana aka bi aka dora saboda ai karatu shara'it nam jam'u shurut ayatan kuka ce shurut kuka ce shara'it dukkan shartu ake nihi akwai sharuda da aka tsara wajen duk mai son yayi karatu da suka bar wa'annan ba su samu abin da ake da bukata ba sai malam ce wa kullu man akhta at-tariqa dalla dukko wanda ya saki hanya ya bace ko ba haka bane zaka ya mai sai ka bi hanya a garin saka kai ya mai ba ka zuwa kin bace shi ne malam ce wa kullu man akhta at-tariqa dalla duk wanda ya kauce ma hanya ko ya bace fala yanalul maqsud da haka bai samu abin da yake yi qalla abun ya zaman to kadan ne a wutar da kukun mai yawa ne kadan ne ko mai yawa duk karancin abun da kake so in dai ka saki hanya ba za ka same shi ba kuma duk girman abun da kake so in ka saki hanya ba za ka same shi ba sai malai ce aratu saboda wannan abun yasa sai nan nubi wa ahbabtu nayinihim kuma sai na so an ubayyana lahum in bayyana wa dalibai yan uwana tariqat ta'lim hanyar karatu yace wannan abun yasa naso in bayyana ma dalibai ɗan uwana hanyar karatu ala ma ra'aitu akan abunda naga fil kutub a cikin littafai akan abunda nayi nazari nayi bincike na karanta a malumai sun faɗa wa sami'tu min asatizi kuma naji wannan daga gun malumai na asatiz jam'u ustaz kuka ce al-asatiz kuka ce asatiz dukkan su jam'i ne ina ba ta mu fahimta to yace akan abun da nace daga malamai na suna faɗa ulil ilmi wal hikam ma abuta ilmi da kuma hikima akwai su da ilmi kuma akwai su da hikima sai yace raja'a du'a'i bil raghibin fihi al mukhlisina yace ina mai kauna ina mai fata ina mai son addu'a min raghibin fihi daga masu kwadayi daga wannan littafi ma'ana duk wanda yake da kwadayi da wannan littafi to yayin addu'a al mukhlisina masu tsarkakewa sai yace bil fawzi wace addu'a za a yi masa ta samu dacewa wal khalas fi yawm al qiyam fi yawm al din da kuma kubutuwa ya kubuta a ranar tashin al qiyama ita yana kauna yana fatar duk wanda zai yi amfani da wannan littafi yayi masa addu'a Allah ya datar da shi kuma ya dace duniya da alkiyama sai ce ba'da mastakhartullah bayan nayi ba Allah shawara shine istakhartu mai fili istakhara yastakhiru istikhara istikharatu masdaruhu bayan na bai wa Allah zabi madaukakin sarki fihi a cikin wannan sha'ani kusan magabatan malamai duk abinda za su yi to sai sun yi istikhara a ciki yanzu daga ciki misalin Imam al-Bukhari idan zai rubuta litta hadisi dai a cikin littafin sa lokacin da yake rubutu zai yi arwallahi tashi cikin dare ya raka abu dabi yayin istikhara yace Allah in ka yarda in rubuta baka da bayin barki duk abinda za su yi suna istikhara a ciki saboda suna son zabin Allah domin zabin Allah yafi abin da za su zaba sai yace wasammaituhu na sanya ma littafin suna ta'alliman muta'allim tariqat ta'allum tariqat ta'allum koyar da ko karantar da mai karatu hanyoyin karatu sunan littafin kenan koyar da mai karatu hanyoyin karatu Allah ya dace da mu yace waja'altuhu fusulan na sanya littafin ya zama to fasali fasali bali bali akwai tsakanin bambanci tsakanin al-faslu da al-babu da al-kitab idan kana karanta littafin littafin hadisi sai a ce maka kitabu kaza kitabu kaza littafi sai kitabu taharati sai a ce babu nifas wal hayd kunga shi babu al-kitabu shi ne sama da al-bab to da fasal da babu kusan suna da iya kusan abu guda ne sai dai ko galibin wasu malamai suna isti'malin fasal wasu su isti'malin kuma abwab in ka ce bab da shi da fasal duka ma nasu guda abu malaman manahijul bahr malati na sanya shi fasali fasali fasalin imaniyatul ilmi wal fiqh wa fadlihi fasalin farko cikin haqiqanin ilimi da kuma fiqh da falalarsa fasali na biyu fasalin niyyati hal ta'allum fasali akan niyya lokacin karatu fasali na uku fasalin fil ikhtiyar al muallim wal ustad wal sharik wal thabati fasali akan zabar ilimi da za ka karanta da kuma malamin da zai koyar da kai wannan karatun da kuma abokin da za ku yi wannan karatun tare da kuma tabbatuwa akan karatun da kuke yi fasali nawa kenan na uku fasali na hudu yace fi ta'zimil ilmi wa ahlihi shi kuma yana bayani akan falalar ilimi girmama ilimi da ma'abuta karatun sai kuma fasali na biyar fasalun fil jiddi wal muwazabati wal himma fasali a cikin watan al jiddi kokari wal muwazaba da dagewa da jajircewa wal himma da kuma sa himmantuwa me da him kokari a cikin abin da ake yi sai fasali na shidda fasalun fi bidayati sabqi wa tarbiyatihi wa qadarihi fasali gun fara karatu da kuma yadda ake tsara karatun da kuma iya karatun da in ka je gaban malama zaka dinga doka a matsayin ka dalibi wanda yazo koyin karatu sai ta kuma fasalun fi tawakkul da kuma fasali a cikin dogaro da Allah fasalun fil istifadati fasalun a cikin fa'idantuwa fasalun fil warahi halat ta'allum fasalun da mai tsantseni gudun duniya lokacin karatu fasalun fi ma yurithul hifza fasalun cikin abun da yake gadar da watan yake sa mutun ya riki ya garar da hadda abinda ke sa mutun haddasa dai kwari in ma baka hadda cewa ka dinga hadda cewa sannan kuma wa fi ma yusul nisyan kuma game da ababin da suke sa mutun ya manta karatu ko kai karatu ka manta fasalin fi ma yajlibu rizq fasali game da abinda ke jayo arziki wa ma yanda'u da abinda ke hada arzikin wa ma yazidu fil umr da abinda ke karawa cikin shekaru wa ma yanqusu da kuma abin da yake raba yake yake rage shekaru kusan shekaru suna rabuwa shi rabuwar shekaru shi ne Allah ya cire albarka a cikin shekaru sai malaki ta ma tawfiqi illa billah ya mi da katarin sa gaba da Allah subhanahu wataala yace alaihi tawakkaltu ga Allah ne na dogara wa ilaihi uni kuma gare shi nake mi da al'amuran na baki daya sai ce fasalu fi mahiyatil ilmi fasalin farko ko fasali da ya koyi bayani a cikin haqiqanin mahiya ya ga ce mahiya shine haqiqa alhaqiqatu haqiqanin ilimi abinda ake cewa ilimi wal fiqhi da kuma fiqhu fa inta alfiqh fa inta ala ayaran larabci amma kuma ayaran maluman maluman fiqhu suna nufin abinda ake mutawa Allah da shi wa fadlihi da kuma falalasta falalmi karatun shi ilimi الدمير يعود إليه يعود إلى العلم وفضله أي وفضل العلم فلل العلم بفلل فكهم بأجد الجر دل فكهم ما نادى فلل ما لأنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shugaban halitta yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, neman ilmi farilla ne akan dukkanin musulmi da musulma. Wannan hadisi ne, duk da hadisi ne wanda malai wanda ya kawo hadisi yayi rawa a cikin hadisin. Me ne rawa a cikin hadisi? Hadisi ne mudlas, wanda rawin hadisin ya ƙara abin da manzon Allah bai ce ba, ko abin da kalmar da annabi ba shi ya faɗe ta ba. Abin da manzon Allah ya faɗa, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, sai manzon Allah ya shiga. Da wanda ya kawo hadisin sai ya zo sai ya ƙara wa muslima. Kaga wannan wa muslima kin maganar waye? Maganar rawi ce, ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shi yasa gun malaman mustalahul hadis sai da wanto hadisul mudlas. Ina fatan mun fahimta. Malati ilam ka sani, ku sani, ko ki sani, annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmi. E talabu kulli ilmi sanidin ba farlanta, la yuftaradu ba farlanta ba, ala kulli muslimin akan kowane musulmi. Talaba kulli ilmi ne bi kowane ilmi. Shari'ar musulunci wanda dora ba musulmi ba ku iya neman kowane ilmi. A ce dole sai ka karanci, ka karanci tafsirin Qur'ani, ka karanci hadisi, ka karanci mustalahul hadis, ka karanci adab, ka karanci balaga, kai na hau, kai aru, duk ba sa ka ba. Yace ba farlanta maka komai ka karanta ba. Wa inna ma yuftaradu alayhi talabu ilmi al-hal, sai dai abinda aka farlanta masa alayhi akansa, abinda ya zamanto wajibi aka farlanta akansa, talabu ilmi al-hal shine ya san ilimin halin da yake ciki, ilimin da yake rayuwa akai, ilimin rayuwa, ilimin da yake rayuwa akai. Fa innahu malace yadda al'amari yake, yuqalu ana cewa, masu iya magana suna cewa afdalul ilmi ilmul hal, mafificin ilimi da ya kamata mutum ya nema shine ilimin abun da kake rayuwa a cikinsa. Yanzu misali, muna cikin wani zamani wanda an samu cikin harkar technology, kaga ilimin ka san wannan abun, sharrin abun da amfanin abun ya zama wajibi. Amfanin dan ka kriske sa, sharrin kuma dan ka mi dan ka guje sa. Idan ka zauna baka nemi ilimin abun ba, to sai ka afka cikin sharri baka sani ba. Ina ba ta mun fahimta? To duk abun da yake rayuwa tare da kai, to ya kamata a ce ka san wannan ilimin. Ina ba ta mun fahimta ko? Sai ce wa afdalul amali, kuma suna cewa mafificin aiki, mafificin aiki da mutum zai yi hifdhu, hifdhul hal shine tsare halin da mutum yake ciki, kiyaye halin da mutum yake rayuwa a kai, kiyaye halin da mutum yake rayuwa a kai. Yanzu akwai lokacin da mutum yake wani hali, daga lokacin misali yanzu yayya tana gidan babanta, gidan mamanta, kaga ya sha bamban tana gidan mijinta, karatun take gidan mahaifinta ba shi ba wannan karatun bane, kuma gidan miji kuma ba wannan karatun bane, lokacin da zaman to uwa sarakuwa ga wasu. Ina ba ta mun fahimta? Daga lokacin da ba da aure, yanzu kuma ta zan akwai wani karatu wanda ya kamata a ce ta karanta, haka ne ko baka bane? Hali kenan, dan mutum yana zuwa daga wani hali zuwa wani hali. Sai ce wa yuftaradu, wato an farlanta alal muslimi akan dukkanin musulmi, talabu ilmi ma ya qaulahu fi halihi, neman ilimin abinda yake afkuwa. Talabu ilmi, neman ilimin da ma ya qaulahu, abinda yake afkuwa gare sa, fi halihi a wannan lokacin, fi ayyi halin kana, a kowane lokaci ne kasance kana Nijar, to dabi'un Nijar sai ka karanta ilimin abinda ya dangance ta. Ka bar Nijar ka tai aikin haji ko umra, to wannan karatun can ya kamata ka sani yake ya ce. Fa innahu la budda lahu min as-salati, malace ba makawa, kowa sai ya salla ko duk musulmi zai salla, an dora mu kowane musulmi yayi salla. To tunda haka ne, fa yuftaradu alayhi ilmu ma ya qaulahu fi salatihi, an farlanta masa ya san ilimin abun da yake abkuwa gare sa a cikin sallar sa. Wajibi ne kan kowa ya san yake walwala mas'alar qabliya ko ba'diya. In nayi ƙari ya zan daidaita ta, idan nayi ragi ya zan daidaita sallata, idan ƙari da ragi suka hadu a sallah ya zan daidaita. Amma mutum ya zauna ce sai liman kadai, ko kuma a'a kai shikenan baka sani ba, to kaga ka bar wani ilimin da yake wajibi ka sansa. Ina fatan mun fahimta? Da haka yace yuftaradu alayhi ilmu ma ya qaulahu fi salatihi, ya zan wajibi ya san ilimin abun da yake abkuwa gare sa a cikin sallar sa. biqadri ma yu'addi bihi fard as-salati, gurgudan yadda yake bada wannan farilla ta sallah, gurgudan yadda yake yin sallar, gurgudan yadda ya kamata ya san hukuncin ita wannan sallar. Wa yajibu alayhi, malaji ya wajiba gare shi shi musulmi, biqadri ma yu'addi bihi al-wajib. Wa yajibu alayhi biqadri ma yu'addi bihi al-wajib, ya wajibu a kansa iya gurgudan abin da yake bada wajibi, gurgudan abin da duk yake wajibi ne kai, to gurgudan wannan abin ya kamata ka saka ka nemi karatu, gurgudan kasancewar abin wajibi, gurgudan buƙatuwar ka zuwa karatun wannan abin. Yace ni anna ma yutawassalu ila bihi ila iqamatil fard yakunu farra, saboda abinda ake tsanawa ake hauhawa ake kai ga samun farilla a kansa, to shi ma yana zaman tuwa farilla. Yanzu misali, sallah farilla ce ko? Kafin sallar akwai abinda mutum yake da buƙatuwa zuwa gare shi, haka tsarki ya zan mi, ya zan wajibi, saboda ba a sallah babu mi babu tsarki, to tun da haka nan ne shi ma tsarkin ya wajiba. Arwalla ba a sallah sai an yi arwalla, to ita ma arwallar ta zan mi, ta zan wajibi. Ina ba ta muku ita, idan aka ce ga wani abu wanda yake wajibi ne, yanzu misalin aikin hajji, idan mutum ya tafi, mutum zai iya zuwa aikin hajji bai ihrami ba? Ba ya yi. Kaga ihrami mi yin sami ne, wajibi ne mutum ya ihrami, saboda ba yadda za a yi aikin hajji sai an yi ihrami. To haka tunda mutum ba yadda za a yi sai ya salla sai ya yi tsarki, to tsarkin wajibi ne, yin arwalan wajibi. Duk abinda akwai abinda ba wajibi ba ne, amma a yin abin da ke kawo wajibi sai ya kawo shi wajibi, wani abu ba wajibi ba ne shi, yanzu yin arwalla ba wajibi ba ne kawai in zauna, amma in zan sallah ya zan wajibi in yi mi in yi arwalla, amma ina zaune bai zan wajibi sai na arwalla, amma in zan yi sallar ya zan wajibi a kaina, dole in yi arwalla, saboda ita sallar wajibi ce a kaina, to kuma arwallar ta wajibi a kaina. Ina fatan mun fahimta wannan ka'ida ce ta usmanu usulul fiqh, cewa watan duk abin da yake wajibi, to abin da baya yi wajibin baya da shi, shi ma yana zamantowa wajibi. La'anna ma yutawassala bihi, domin abin da ake kawo kawa da shi, ila iqamatil fardi, zuwa ga kaida farilla, yakunu farda, shi ma sai ya kasance farilla. Duk abin da farilla ba ta yiwa sai da shi, to wannan abin shi ma ya zamanto farilla. Mun fahimta ko? Wama yi tawassalu ila iqamatil wajib yakunu wajiban, abinda ma ake tsayarwa, abinda ake kama kafa da shi zuwa ga tsayarun farida ya wajibi, to shi ma yana kasancewa wajibi. Akwai wata tsakanin alfardu kuma alwajibu. In aka ce alfardu, shi duk abinda aka dora aka ga, duk abinda Allah ya dora shine farilla. Amma alwajibu shine wanda ma yu'aqibu tarikahu wa yusabu fa'iluhu, abinda in kai za a baka lada in makabari in ba kai ba kuma ka da zibi, kusan farilla ne shi ma. Sai ma da yake cewa wa kadhalika fi sawmi, haka ma kamar azumi, kamar mi kamar azumi, duk abinda azumi ba ya yi sai da shi, shi ma zammi ya zan wajibi. Wa zakka, haka ma zakka. Kaga yanzu misali, bayewa mutum ya yi azumi bai da mi bai da lafiya ko an doke masa, to idan mutum yana da lafiya ƙalau, to azumi ya mi ya wajiba kansa, amma daga lokacin da ya kwanta bai da lafiyar, rashin lafiyar ya ja masa wajibin ya sauka a kansa. Wa zakka, haka ma zakka, in ba ka duka za ka fita zakkar, to kaga duka wannan ana firar bayanin karatu ne, abin da ya kamata in mai kuɗi ne to ya je ya karanci ya halin zakka yake. Azumi ya zo ka karanci ahkamu shar'iyya da sauyi, sallah ce ka sanya ake yin ta. Yace in kana lahu maru, in ya kasance da dukiya, in mutum na da dukiya, wal hajj, haka ma aikin hajji, in wajiba alayhi, in ta wajiba kansa, yaushe aikin hajji yake wajiba akan mutum? Idan abu guda biyar suka tattaru a kansa, duk wanda abu guda biyar suka tattaru a kansa wajibi ne aikin hajji. Abu na farin al-islamu musulunci, abu na biyu al-bulugh, mutum ya balaga, abu na uku al-hurriya, mutum ya zama tun ya zama tuna da incin kansa ba bawa bane, abu na hudu al-aqal, mutum ya zama tuna da hankalin kansa, abu na biyar al-istita'a, al-istita'a kuma abu guda biyu, azzadu war-rahila,
Allah ya hore maka guzuri da zaka je kai sannan kuma da kudin da zaka biya ka je kai aikin haji duk wanda ya tsara wannan abu guda biyar wajibi ne aikin haji to in wajaba alaihi in watan aikin haji ya wajaba ke shi ashe in baka da dai daga cikin wannan ga kan musulmi ga kalafiyeye ka balaga sannan kuma ga ka me ke suna ga hankali amma baka da kudi sai a ce ka dole ka zo maka to ga kudin kuma amma ba musulmi bane ga kudi ga hankali ga balaga ga hurriya mutun zai je aikin haji ba zai yi ba ina fata mun fahimta mallai yace wa kazalika fil buyu'i haka ma cikin cinikayya saye da sayarwa kasuwanci al buyu'u saye da sayarwa shine kasuwanci in kana yantajiru in ya kasance yana kasuwanci mallai yace qila anje qila na fili ne mabani lil mashhul waye yace malam bai kawo wanda ya fada ba sai dai kawai an ce li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah an ce wa Muhammad dan Hasan Allah ya ji kansa ala ta sanna fi kitabul zuhudi shin ba za ka rubuta littafi ba a cikin zuhudu gudun duniya shine zuhudu az-zuhudu shine gudun duniya ba mutum ya kisa riga mai kyau ba ko ya ci mai kyau ko ya hawo mai kashi wannan zuhudu a barin sabon Allah ya ci bi da taimiya yace zuhudu shine tarkul muharramat daga lokacin da mutum ya bar abinda Allah ya haramta masa ya gushi duniya kenan aka ce to mu akarmaka Allah ba za ka rubuta littafi a zuhudu ba kala sai yace sannaftu kitaban fil buyuwi ai na rubuta littafi a cikin kasuwanci ya ayi yana nufin az-zahidu wanda ke gudun duniya huwa man yataharrazu ala shubuhati wal makruhati fit tijara shine wanda yake kare kansa ya taharruzu min al-wiqai yuqi nafsuhu yana kariyar kansa at-taharruzu shine al-wiqaya garkuwa karewa to shine wanda yake bada garkuwa wa kansa an shubuhati akan shubuhohi wal makruhati da kuma dukkanin abun kyama fi tijarati cikin kasuwanci duk abunda ya zama to shubha ne ko abunda aka kyamata yanzu misalin kamar sai da taba an kyamace sai da taba to sai mutum ya ga gudu ya barta to kaga yayi zuhudi kenan ko sai aka ce wannan ana shakka wal yatakilla namu alade ne ko ba namu alade ba kuma kana sai suwa ko ta kila man alade ne ko ba man alade ba kuma haramun ne amfani da namu alade da man alade to gudun baka tantance ba shubha ce sai ka bari saboda gudun mi gudun duniya ina fatan mu fahimta malaka waka zalika fi sa'iril mu'amalat haka ma a cikin sauran mu'amalan zamantakewar rayuwa ta yau da kullum wal hirafi da kuma aikin hannu al hiraf aikin hannu shi ne al hiraf duk abunda aikin hannu ne shi ake kira al hiraf to duk aikace-aikacen hannu shi ma shi da buƙatar mi shi da buƙatar mutun ya karance shi yanzu dan karamin misali sai kina saka al-misaja kina saka yanzu kuma zare kala misali a ce zare sun kai kala uku akwai babba akwai dubi masa kuma akwai dan karami to sai ki dinga amfani da karami da sunan babba kaga ai yaudara ce ko to dole irin wannan kowanne shi ka karanta ko sai kuma mutuna da ranka mun ba wani abu bane ai ba wani abu bane ba wani abu bane to abinda karina sai zama to wata shine babba to malaka wal hirafi da kuma aikin hannu wa kullu man ishtaghala bi shay'in da dukkanin wani wanda ya shagaltu da wani abu duk wani aiki da ka shagaltu kana yi a rayuwa to akwai buƙatuwar ka kai zuhudu ka bar abin da yake haramu a ciki da kuma abin da yake makruhat da abin da yake mushtabihat malaji wa kazalik mimma yuftaradu alayhi cikin abin da ake farlanta masa ilmu taharruzu anil haram shine ilimin kare kai game da haramun at-taharruzu muka ce mi garkuwa kare kai to ilimin kare kai daga haramun fiye a cikin wannan abu duk abinda mutum yake to ya kamata ya karanci ilimin haramun ilimin da zai kare kansa daga haramun ma'ana ya san ko te negative kin abun kuma ya san positive kin abun ya san abu amfanin sa kuma ya san cutarwar sa domin amfanin ya rungume sa cutarwa kuma ya yi ƙoƙarin ya kare kansa da shi mali yace wa kazalika kuma kamar haka ne yuftaradu alayhi aka farlanta akan dukkanin musulmi ilmu ahwal qalbi ilmin halin zuciya kusan al-ibadatu nau'an ibada kashi biyu akwai ibada qalbiyya kuma akwai ibada badaniyya akwai ibada da ake da jiki akwai ibada da ake da zuciya kuma akwai ibada maliyya akwai ibada da kudi ake yinta yanzu aka ga zakka ibada ce mai maliyya ibada ce da kudi ake yinta dan ka ga kai ba za ka ce bari da kudi zakkar jiki na ko dai dole kudi ne zaka fidda ko kuma abin da ake fiddawa wanda ya kai nisabi idan mutum yana da lafiya sai ba zai ce bari da zakkar lafiya ta ba zai yi ba ina ba ta mun fahimta wanda shi kawai kudi ce kuma kaga shi kuma azumi ibada ce kashi nawa ibada ce badaniya jiki ne yake ji jiki ne yake ji sallah ibada ce badaniya amma kuma akwai ibada qalbiyya wanda ne ibada qalbiyya malamin ne mai tawakkuli dogaro da Allah kuma cewa ba wanda ya isa maka wani abu sai Allah subhanahu wataala wal inabatu da koma ma Allah subhanahu wataala wal khashyati da kuma jin tsoron Allah ka ji tsoron al khashya sharaba mace da tawakkul kuma sharaba mace da al inaba jin tsoron Allah da ba wanda ya isa maka wani abu can a tawakkul dogaro da Allah ka dogara da Allah cikin al'amuran baki daya fi jalbil manafi wa daril madar cikin jayo amfani duk abin da ya same ka da na amfani to Allah ne kuma duk abin da ya same ka da cuta Allah ne shi kuma al-inabatu komawa ga Allah subhanahu wataala kamar da al'amuran ka baki daya bin Allah subhanahu wataala shi kuma al-khashya jin tsoron Allah kai tsoron Allah da wato akan shine sama da kai yana yi maka komai a rayuwa malai ce war riba da kuma yarda a cikin al'amurra domin yarda ma akwai nau'i na tauhidi a ciki fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal malai ce wannan yana afkuwa a cikin dukkan al'amurra kal duk wani ilimi wanda yake ta'allaka da kai to kai kokari ka san shi malai ce wa sharful ilmi dokakar ilimi daukaka ta ilimi la yakhfa ala ahad ba ta boyuwa kan kowa ba wanda dai doka ilimi take boye masa duk musulmi duk muhaq duk mutum ya san cewa ilimi abu ne mai dokaka ko idh huwa al-mukhtass bil insaniya saboda shi ilimi shine aka kebance wa mutum duk wata halitta bambancin ta da mutum shine mai ilimi malati li anna jami' al-khisali sawa dukkanin dabi'u al-khisal jam'u khisla jam'u khisla ko al-khasla shine dabi'a dukkanin wasu dabi'u sai wal ilmi banda ilmi yashtariku fiha al-insan wa sa'ir al-hayawanat da mutun da sauran dabbobi sun yi tarayya da su sun yi tarayya da dukkanin wasu dabi'u banda mi duk wata dabi'a da take cikin dabba akwai cikin mutum dabi'a abu guda ne wanda mutum yake da shi dabba ba da shi shine ilimi ina ba ta mun bayyana malati ka shaja'at kamar sharunta ash-shaja'a jarunta wal jara'a karfin hali al jara'atu karfin hali wal jara'ati da karfin hali kaga cikin dabbobi akwai dabbobi masu karfi ko irin zaki ai ga akwai kanni aljara'a kuma su karfin hali cikin dabbobi wal quwwa canja rubuta muka ce ko ash-shaja'a al quwwa wannan karfi tsantsar sa shi ake kira da al quwwa wal jud da kuma kyauta haka cikin dabba akwai dabba da tana da kyauta yanzu misali kadibi kaza za ta iya samu abu amma ta kasa ci sai ta raba madiyanta haka tsuntsu zai iya sai ya faro to abinci sai zaka ga baɗi raba wancan abincin gaba da family kinsa da haka cikin dabba akwai masu kyauta cikin mutane akwai masu kyauta cikin dabba akwai masu jarumta cikin mutane akwai masu jarumta cikin dabba akwai masu ƙarfin hali haka cikin mutane akwai masu ƙarfin hali washafaka da kuma tausayi cikin dabba akwai dabbobi suna da tausayi ko akwai dabbobi masu tausayi haka cikin mutane akwai masu tausayi wa ghairi hada wasu dabi'u inda ba wannan ba malice sai wani ilimi banda ilimi ilimi ne kadai mutum yake da shi dabba ba da shi amma duk wani abu da kake takama da shi to dabba ma tana takama da wannan abu وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام da kuma ilimi Allah ya fifita ko ya bayyanar da falalar annabi Adam tsirar abinci Allah suka fata a kansa alal malaika akan malaiku da ilimi Allah ya fifita darajar da annabi Adam akan malaiku wanda ko sun ayi a bakar ba sai wani bayani su ba wani tafsiri bane sanan wa amarahum bisujudi lahu ta dalilin ilimi ne Allah ya sanya malaiku suka wa annabi Adam sai da yi umarci su da su wa annabi Adam sujuda wa inna ma sharafa al-ilm to kamar kai tambaya aka maka Allah ne yasa aka doka ka ilimi sai yace likaunihi wasilatun ila taqwa saboda shi ilimi shine hanyar da ke kai mutum zuwa ga tsoron Allah ba yadda za a yi mutum tsoron Allah bai da ilimi ba sai ku fahimta maganar ba yadda za a yi mutum ya tsoron Allah bai da ilimi shi ilimi huwa alwasilatu ila taqwa shine hanyar da ke kai mutum zuwa ga me jin tsoron Allah idan kaga mutum ya yi tsoron Allah to ya fahimci abin ne ya ilimin tuni ina fata mun fahimta allati yastahiqu biha almar'u alkarama alkaramata inda Allah wanda da wannan jin tsoron Allah ne mutum ke samu matsayi wajen Allah subhanahu wataala alkarama bi ma'ana almanzila da jin tsoron Allah ne mutum yake samu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala duk kyawunka idan baka jin tsoron Allah baka da matsayi wajen Allah duk kudinka in baka jin tsoron Allah baka da matsayi wajen Allah duk abun da kake takama da shi inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum kaka idan mutum na son ya samu karama ya samu matsayi wajen Allah to sai ya me ya je ya karatu kana yin karatu zaka samu me din tsotsawa da ka samu takwa kuma ka samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala yace was sa'adatu al-abadiyya da kuma jin dadi na har abada wanne ne shi ne shiga aljanna innal muttaqina fi dhilalin wa uyun innal muttaqina lil muttaqina mafaza tilka al-jannati nurtu min ibadina man kana taqiyya da jin tsoron Allah ake samu jin dadi na har abada ba wahala har abada shiga aljanna baki shara baki wanke wanke baki ma yaro baki komi baki dafa abinci baki komi sai dai kawai ki miƙe kafa ki more cikin aljanna ai as'ad al-abadiyya kuma ga ruwa suna fitowa ta ko ina gidanki dan musamman ke kadai baki tarayya da shi da kowa sa'ad al-abadiyya ta gane ko Allah ya samu dace da ita kamar ila ne Muhammad ibn al-Hasan bin Abdullah kamar yadda aka ce wa Muhammad dan Hasan dan Abdullah rahmatullahi alayhi Allah ya ji kansa ta'allam fa inna al-ilma zaynun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli al-mahamid wa kun mustafidan kull yawm ziyadatan min al-ilm wasbah fi buhur al-fawaid tafaqqah fa inna al-fiqha fa inna al-fiqha aq'ala qa'idin aw afdala qa'idin ila al-birr wa at-taqwa wa a'dalu qasidin هو العلم الهادي الى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فان فقيها واحد متورعا اشد على الشيطان من الف عابد ما دتي تعلم كني كراتو كاي كراتو فان العلم زين لاهله شي علمي قواجي ادوري كلميا ني ga masu shi ba ga bane ilimi qawace ga wanda yake karatu da me shi karatu to wanda ce kai karatu domin shi karatu kana ni ilimi domin shi ilimi kawace ga waɗanda suka yi wannan karatun yace wa fadlun kuma falala ce wa unwanun kuma address ce unwan alama ce da kullul mahali duk wanda yake so a yabe sa idan kana son yabo to ka je kawai hanyar karatu tun ne kawai zaka samu yabo za wace irin yabo ma'ana za a dinga yi maka addu'a ya tabbata hadisin annabi Muhammad cewa wa innahu la yastaghfiru al-'amma fi as-samawati wal-ard duk halittun da ke cikin sammai da ƙasa suna wa malami addu'a ta kawa wa fadlun wa 'unwanun li kulli al-mahamid shi falala ce da kuma watan alama dukkanin wanda yake da buƙatar a dinga masa godiya a rayuwa a dinga masa addu'a mana sai ce wa kun mustafidan ka zamanto mai ƙoƙarin fa'idantuwa ka zamanto mai ƙoƙarin fa'idantuwa kulla yawmin ziyaratin a kullun kana ƙoƙarin kare a kullun ka zamanto mai ƙoƙari na kana fa'idantuwa ko ka saurare malamai ko ka bude littafi da kana muraja'a kana mutala'a ko kuma waton ka samu abokin da ku dinga mudarasa a karatu ina fata mun fahimta wasu malamai suka ce kuma wa fadlun wa unwan li kulli mahamidi wato unwan alama ce ko kuma ce dabi'a ce nagartacciya ta mutanen kirki haka suka fassara shi malamai yace min al ilmi kana ƙari da ilmi wa kun mustafidan kada manto mai kokarin fa'idan tuwa kakka yarda ko kake yarda a matsayin ka na dalibin ilmi wuni yazo ya wuce baka karo da wani abu cikin addini ba cikin abu na karatu ko da kalma ɗaya ce kai kokari ka fa'idan tuwa da ita yace wasbah fi buhuril fawaid kai nutsa kai iyo a cikin kogi na fa'idodi buhur jamu bahar bahar shine teku to mutun yayi nutso cikin tekun fa'idodi ko tekuna na fa'idodi ka dinga nutsawa kana bincike duk abin da yaba mata malamai a duniya shine bincike karatu ne kaga mu karanto Ibn Taymiyya ko Ibn Taymiyya baya kwana kullun cikin bincike ake rubutu da karatu kullun karatu suke ba su kwana kamar za mu ga nan gaba mala ce tafaqqah kai kokari kai karatu fiqh ka fahimci fiqh fa innal fiqha afdal qa'id domin shi karatu fiqh shine mafi bicin jagora qa'id shine jagora ai maka jagora ko a ce wannan baran dan jagoran sa makahu dan jagoran sa afan makahu dan jagoran sa to shi ilimin fiqh shine wanda yake mu mutun jagora ilal birri zuwa ga nagartattun ayyuka zuwa ga nagartattun ayyuka ilal birri wat taqwa da kuma jin tsoron Allah idan mutum ya karanta fiqh in jama'an yace to zai kai shi zai ja shi zuwa ga nagartattun ayyuka wat taqwa da jin tsoron Allah wa a'dalu qasidin da kuma mafi daidaitar abinda mutum yake nufi a rayuwa manufa ta gaskiya to fiqh zai kai ga zuwa ga nisa a'dalu qasidin manufa ta gaskiya ko tsaka tsakiyar manufar ba za ta kai da halaka ba sai ce huwa al-alam shi ilmin fiqh huwa al-alam shi ne tuta musan tuta ko dirako shi ilmin fiqh shi dirako ne al-hadi wanda yake shiryarwa ila sunanil huda zuwa ga shiryoyin sunnonin shari'a huwa al-alam al-hadi ila sunanil huda shi dirako ne wanda yake shiryarwa zuwa ga sunnonin shari'a sai ce huwa al-hisn kuma shi garkuwa ce al-hisn garkuwa abinda ake sanyawa gaba in ana yaki na abinda zai kare ka da samun buguwa to shi ne al-hisn huwa al-hisn baga shi kada hisnul muslim garkuwar musulmi to huwa al-hisn shi fiqh shi garkuwa ne yunji da yake tseratarwa min jami'i shada'idi daga dukkanin abu wanda yake mai tsanani duk wani abu da ya tsanani to idan ka je fiqh za ka iya warware al'amari sai ce fa inna faqihan wahidan mutawarri'an sanidi lalle malamin fiqh guda malamin wanda ya fahimci shari'a guda mutawarri'an ne tsantseni ko za ka tsani me tsantseni na'am kada ya fassara yadda ba za ku ga me tsantseni kyama ko kiyayewa ko a ce gudun duniya kawai shi ne gudun tsantseni shi ne alwar gudun duniya shi ne azzuhud har yau mun fahimta alwar tsantseni to fa inna faqihan wahidan mutawarri'an malamin fiqh guda daya mai tsantseni ashaddu an ash-shaytani min alf abidin shi ne mafi tsananin ukuba da shaitan fiye da mutum dubu masu bauta ma'ana shaitan ya fi jin tsoron malamin fiqh guda akan wanda yake mutum dubu masu ibada mutum dubu wanda suke bautan Allah ba su da karatu to shaitan ya wancan malami shi kada ya fi tsanani a kansa ina fata ku fahimta mun gane wannan sai ma da yake cewa wa kadhalika fi sa'il al-akhlaqi haka ma a cikin sauran dabi'u haka ma a cikin sauran dabi'u na misali in ka ji an kawo karatu na an ce nahwu to ba nahwu sarruwa ana nufin al-mithal misali muke bi ana yace aljud misalin kamar kyauta sai a ce ajwat fulan ajwat wani akwai kyauta mai nisa to aljud kyauta wal bukhl da kuma wal bukhli da kuma rewa wal jubni da ragwanci aljubni shine ragwanci mun fahimta wal jara'a ita ma hayyo karfin hali al jara'atu karfin hali wat takabbur da girman kai wat tawadhu da kaskantar da kai wal ifatu da kamewa wal israf da balla wat taqtir da kuma mako kusan makwaye ko mutum bai ce kun mai bayar ba shine at taqtir wa ghairiha da makamancin wannan duka wannan dabi'u ne wanda mutum ya kamata ya san abubuwan da ke ciki sharri da kuma al-akhir da ke ciki fa innal kibra ma jikar girman kai wal bukhla da kuma rewa wal jubla da rabanci wal israqa da kuma ballanci haram dukkan su haram ne to ya kamar ya rabanci me yake da jubun nan na'am jin tsoro inda bai kamata mutum ya ji tsoro ba jin tsoro inda bai kamata mutum ya ji tsoro ba yanzu sai wani ya ce sai wata da ciki sai kin gani sai ki tsoron wannan abun raganci kenan kaga wannan haramun ne bai kamata ka tsorata ba saboda ba wanda sai maka wani abu sai wa sai Allah subhanahu wataala mun gane aljubla a wannan wurin malakin haramun dukkan su haramun ne wala yumkinu taharruz anha baya yiwa a kiyaye at-taharruz shine kariya anha akan ta illa bi ilmiha sai da ilmin ta mutum ba zai iya kare kansa ba sai ya san su ko mutum ba zai iya kiyayewa ba ya kare kansa daga fadawa cikin wa'annan abubuwa wani gani yace ai makwannan kawai daidai ne mutum Allah ya ce wala tubzir ka buzira kada ai banna sai ya ci shi bai ci kuma bai bada ba kaga bai fahimci abin yadda yake ba malai yace la yumkin taharruz anha bai wa mutum ya kare kansa da shi illa bi ilmi ha faci sai ya kance sa wa ilma ma yudadduha da kuma abun da yake gogorewa kansa did kishiya wa inna abu kasan abu kuma kasan kishiyar sa ai a rayuwa idan ka fahimci abu to ka samu maganin sa ko idan ka fahimci abu ka samu maganin sa malaci fa yuftaradu alayhi daka ya wajiba an farlanta akan sa ai ala kulli insani akan dukkanin mutum ilmu hayi karanci wa'annan abu ya karanci wa'annan ababai ya san su wa qad sannafa sayyid al-imam yace haqiqan sannafa ya wallafa sannafa ya wallafa wa rubutawa shine sannafa sai kace sannaftu kitaba ai na rubuta littafi malaci wa qad sannafa kitaban haqiqan ya rubuta littafi as-sayyidu shugaba ko jagora al-imamu wanda yake shugaba al-ajallu mai girma ash-shahiru wanda ya shahada Nasiruddin ko kuma kin zaka fuska ce Nasiruddin mai taimakon addini Abul Qasim baban Qasim kitaban wani littafi bil akhlaqi game da dabi'u الامام ابو القاسم يروي للتاف في الاخلاق سنه للتاف في الاخلاق هنا باتن فينتا سي yake cewa wa ni'ma ma sannafa madallan da abin da ya rubuta ya wallafa na karatu a ciki yace fa yajibu ala kulli muslim ya wajibu akan kowane musulmi hifzu haya kiyaye wa'annan abun sai yace wa amma hifzu ma yatau lokaci yayi nayi amma sai anan kenan he ke mushafiya 31 to kenan mu waqadi anan to ba mu zuwa insha Allah abun da mun ka fada dai Allah ya ba mu lada sai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai kuma gobe in Allah ya ga sai mu saurin fituwa mu fara da wuri mu fara tarbiyyar magana in muna sauke shi gobe in Allah ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mun haka, ya sanya albarka a cikin rayuwarmu, ya sanya albarka a karatunmu, ya sanya albarka a iyalinmu, ya sanya albarka a rayuwarmu baki daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya iya mun haka abin da ba mu iyawa, ya ba mu ilimi mai amfani, ya kuma ba mu ikon tabbatar da watan abin da ba mu shi kanta da mu na karatu. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.